wa sahbihi, bayan Allah ya bude godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala, muna goje masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa, muna neman kulawarsa. Mun yi imani da shi, mun yadda da shi, mun gaskata shi, mun yadda da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa gaskiya ne, hukuncin da Allah ya duka adalci ne, salatin Allah da ɗaukaka da aminci mara farko da ƙarshe da iyaka ya tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan Allah, wannan ce Juma'a farko a cikin wannan wata mai albarka, a cikin wannan wata mai daraja, a cikin wannan wata mai alkhairi, watan Ramadana. Wannan ce Juma'a farko daga cikin manyan ayyuka da ya kamata mutum ya maida hankali a cikin wannan wata. Manyan ayyuka ne guda takwas. To ɗaya daga cikin shine yawaita addu'a. Dama ta samu mu da muke da bukatu, mu da muke da rauni, mu da muke da damuwa, mu da muke cikin tashin hankali, mu da muke cikin rashin tsaro, mu da muke cikin damuwa iri-iri, mu yi amfani da wannan dama, mu yi amfani da wannan lokaci, mu yi amfani da waɗannan ranaku masu albarka da darare masu albarka da lokuta masu albarka, domin nacewa da dagewa da mai da hankali da nanatawa da maimaitawa da yawaitawa na addu'o'i a cikin wannan wata, domin mu roki Allah mu kamun kafa zuwa ga Allah ta'ala, domin ya fidda mu daga halin da muke ciki na ɗaiɗaiku, da halin da muke ciki na al'ummarmu, da halin da muke ciki na garuruwanmu. Muna cikin damuwa iri-iri, mu yi amfani da wannan dama mu gaya wa Allah damuwarmu, mu yi amfani da wannan dama mu kai ƙara zuwa ga Allah akan abin da yake damunmu. Allah shine mai kowa, shine mai komai, taskar komai tana gurinsa, shike bayarwa, in ya bayar ba mai hanawa, shike hanawa, in bai bayar ba babu mai bayarwa. Da aka mu roƙi Allah mu sa rai mu kyautata zato ga Allah subhanahu wataala, domin Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, Allah mai kirki ne, Allah mai bayarwa ne, Allah ta'ala mai son a roƙe shi ne, mai son a nace masa ne, mai son a maimaita masa damuwa da bukata ne. A cikin ayoyin azumi Allah ta'ala sai ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka game da ni. Ana cikin bayanin azumi sai aka shigo da magana addu'a. Wa iza sa'alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka game da ni, fa inni qarib, ina nan kusa, ujibu da'awat ad-da'i, ina amsa roƙon mai roƙo, ina amsa kiran mai kira, ina sauraron damuwar mai damuwa. Ujibu da'awat ad-da'i iza da'an, idan sun kira ni Allah ya ce a shirye nake na amsa musu, a shirye nake na biya su bukatunsu, a shirye nake in yaye musu damuwarsu. Ujibu da'awat ad-da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, Allah ya ce ni ma su amsa mu, su imani da ni domin su samu shiriya. Wannan aya ta zo a tsakiya inda Allah yake bayani akan azumi, ya shigo da magana addu'a domin ya nuna mana mahimmancin yawaita addu'a a lokacin sahur da lokacin buɗe baki da lokacin azumi da kuma lokuta masu albarka da Allah ya zuba a cikin wannan wata mai alkhairi. Daga ciki akwai koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake ce mana uku ba a maida addu'a su, mai azumi za a karɓi addu'arsa har zuwa lokacin buɗe baki, da kuma shugaba mai adalci, da kuma wanda aka zalunta aka cuta ya ɗaga hannu ya ce Allah wane ya zalunce ni ka fidda min haƙƙina, to wannan addu'a ba a dawo da ita. Da haka wannan lokuta da muke ciki mu yi amfani da su, musamman lokacin buɗe baki lokaci ne na amsan addu'a, lokacin buɗe baki lokaci ne na karɓar addu'a. In za ka yi buɗe baki bayan ka ɗan sha ruwa ko ka ci dabino ko ka yi buɗe baki da abin da ya sawwaka, to ka ɗaga hannu ka gaya wa Allah damuwarka da abin da kake so ya maka. Sannan can ƙarshen dare wajen sahur, lokacin sahur ma lokaci ne da hadisi ya zo cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce a can ƙarshen dare Allah ta'ala yana saukowa irin wacce ta dace da shi, yana cewa ina mai tambaya in bashi, ina mai roƙo in amsa masa. Ka ga ma Allah kiran mu yake ina mai roƙo, ana ta bacci, ina mai roƙo, masu roƙon duk sun yi bacci. Ka tashi ka tafi kasuwa da safe, baka gaya wa Allah za ka kasuwa ba, baka gaya wa Allah za ka gona ba, baka gaya wa Allah za ka kiwo ba, baka gaya wa Allah za ka tafi nema ba, baka gaya wa Allah za ka tafiya ba, ka gaya masa ka ga abin da zai maka na alkhairi a lokacin da ka fita nema. domin neman dama ga shishi yake da abin. Sannan lokacin sujjada, mu yi amfani da lokutanmu na sujjada, wata ne da ake san ayyubaita sujjada, aƙalla musulmi ya yi raka'a 40 kullum, kullum kai raka'a 40, ko baka je masallacin kayi tahajjudi ba, inda za ka yi raka'a 40 kullum, to ka samu alheri a wannan wata. To ya za ka yi raka'a 40? 17 farilla ce, 12 rawatib ce, 11 qiyamul layl ce. In kai 17, 12, 11, to ko kai waɗannan, ko su ka riƙe a Ramadana, to sun ishe ka a ce kayi wato raka'a 40, sujjada 80, a kowace sujjada kuma kana gaya wa Allah abin da yake damunka, ko a farilla ko a nafila. Yadda ake waɗannan salloli raka'a 40, 17 na farilla ne, azhar 4, la'asar 4, magariba 3, isha 4, asuba 2. 4 4 3 4 2. Waɗannan su ne na farilla wanda ake yin su kullum, a yi su a jami'i, a yi su a masallaci. Sannan na biyu rawatib, wanda ya zo a hadisin Ummu Salama cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya ce wanda ya kiyaye kullum zai raka'a 12, kullum zai raka'a 12 baya fashi, to Allah ta'ala zai bude masa kofa aljanna 8, yace ka zabi ta inda kake so ka shiga. To ya ake wannan raka'a 12? Kayi 4 kafin kai azhar, kayi 2 bayan kai azhar ya zama 6, kayi 2 bayan magriba ya zama 8, kayi 2 bayan isha ya zama 10, kayi 2 kafin kai asuba ya zama 12. Waɗannan su ne raka'a 12 da ake kiran su rawatib, waɗanda suke takewa farilla ko gabaninta ko bayanta, waɗannan raka'a 12 kenan. Sannan da daddare ka tashi kai raka'a 11, ka tashi kai raka'a 11, ko ka ja su da tsawo, ko ka ja su gajeru, ya rage yadda kake jin nishadi, da yadda kake jin fawa, da yadda kake jin karfi a jikinka, da yadda kake son ka tsawaita ko ka takaita, kai dai raka'a 11 da daddare. Ya ce wato abinda Allah ya fi so shine kasratu sujud, ka yawaita sujjada. Don kai waɗannan raka'o'i 40 kullun za ka yi 40 din nan, 12 rawatib, 17 farilla, 11 na dare, waɗannan ka rike su. Ibn Qayyim yace zaka ga alherin duniya da lahira. To daga cikin guraren da ake amsa addu'a, kaga kana da sujjada, kowace sujjada zaka iya gaya wa Allah, bayan kayi tasbihi ka gaya wa Allah bukatarka, yana cikin gurin da ake amsawa. Sannan akwai wata sa'a ranar juma'a, a ranar juma'a ko dai lokacin da ake sallar juma'a ko ko bayan sallar la'asar, shine kauli mai karfi guda biyu a cikin sama da kauli 40 da aka yi. Da waɗannan kaulin guda biyu, bayan la'asar in baka da wani aiki muhimmi, ka zauna kai ta ambaton Allah har zuwa faduwar rana. Haka bayan lokacin da ake sallar juma'a, shi ma lokaci ne da za ka yi addu'a, ana sa ran ya zama wannan lokacin ne da Allah yake amsa addu'a a ranar juma'a, kuma ka gaya wa Allah alkhairi. In muka duba alqur'ani, za mu ga ya karantar da mu walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha. Yaya za ka yi addu'an nan, ya me kake so? To Allah ta'ala ya ce Allah yana da sunaye masu kyau, kayi tawassali, kai kamun kafa, kayi addu'a, kayi roko da su. In muka duba karantarwa annabawa, za mu ga annabawan Allah sun koya mana yadda za mu dinga kamun kafa zuwa ga Allah. Daga ciki Annabi alayhi salatu wassalam ya koyar da mu, kana cikin damuwa ka dauki wuridin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. Domin a cikin maganganu da aka yi kusan 42 akan wanne ne mafi girma a cikin sunayen Allah, malamai sun fi tafiya akan cewa ko dai Allahu ko kuma al-hayyul qayyum. To da kan kana tawassali da wannan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif, to damuwarka Allah zai yaye maka bukatarka kuma zai biya maka. Sannan muka koma cikin alqur'ani, za mu ga annabawan Allah kullun suna tare da Allah, kullun a cikin roƙon Allah yake. To ko ba wanda ya san Allah kamar annabin Allah? Shi yasa an ka rike addu'ar da annabawa suke yi, kai ma idan munasaba ta zo irin wannan, ka gaya ma Allah irin wannan, to ka koyi addu'a daga wanda ya fi kowa sanin Allah, su ne annabawan Allah. Daga ciki akwai addu'ar annabi Adam alayhi salatu wassalam, wanda Allah ta'ala gaya mana annabi Adam lokacin da ya ci bishiya shi da matarsa, sai ya koma ga Allah. Bishiya nawa mu muka ci? Mun ci bishiyoyi da yawa iri-iri ga sunan. To irin wannan me mafita daga cin bishiyoyin da muka yi? Annabi Adam bishiya ɗaya ci amma yana tuba, mu ko mun ci bishiyoyin da aka hana mu tili ga suna a cikin mu. Saboda haka mu muka fi cancanta da mu nanata, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wannan addu'a ce ta tuba da kuma karayar zuciya da kuma yarda da cewa ka aikata laifi kuma kana neman afuwa. Kuma Allah ta'ala ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. annabi Nuhu alayhi salam da aka yi cincirin do kansa yaga bai da kowa sai Allah sai ce rabbi inni maghlubun fantasir Allah an rinjaye ni Allah an nuna min fin karfi nayi kira abika anki nayi karantar anki Allah to an rinjaye ni ka dau fansa Allah ya ce fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir sai muka bude sama muka ce ruwa ya kece ta sama ta kasa domin amsa addu'ar da annabi wato Nuhu yayi akan mutanen da suka kangare suka zalunci wato abinda kinkin amsa addu'ar sa ta kira zuwa ga musulunci annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam daga cikin addu'o'insa mai da hankali wajen shiriya yaya addu'a ga yaya ba karamin babba addu'a bace yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ina roƙonka ka sanya ni in zama mai kula da sallah kuma ka sanya a cikin zuriyata ma a samu masu kula da sallah wajanubni wa baniya an na'budu al asnam Allah ka nisanta ni da ni da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka rabbi ja'al hadha al balada aminan Allah ka sa garin nan namu ya zama cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ashe addu'a da muke wa kasar mu da addu'a da muke wa garin mu da addu'a da muke wa shugabannin mu da addu'a da muke wa jagororin mu da wacce muke wa iyayen mu da ƴaƴan mu da matan mu ashe annabi Ibrahim ya koya mana zaman lafiya bahimmin al'amari ne warzuquhum minas samarat kai roƙo Allah ya saukar da abinci ya saukar da arziki ya saukar da tsaro ya saukar da zaman lafiya duk addu'a ce da muka koya daga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam haka ne yace rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Allah ta'ala ka bani hukunci sannan ka riskar da ni da nagartattu ashe neman addu'a ce ka nemi a zaunar da kai ka zama cikin mutanen kirki ko da yaushe wannan ba karamin alheri bane domin kana da gaskiya fa sai ka samu mai taimakon gaskiyar in kana da amana sai ka nemi mai taimakon amanar in an samu mutum mai amana shi kadai a guri to in bai samu mataimaka masu amana ko masu taimako amana sau ba za a ganta ba in an ga mai adalci waɗanda suka kewaye shi ba masu adalci bane ba za a ga adalcin nasa ba in an ga mai kirki wanda suka kewaye shi ba su da kirki ba za a ga kirkin nasa ba shi yasa kullun kai addu'a Allah hada ka da mutanen kirki a office kake a kasuwa kake a sana'a kake a gida kake ko ina kake Allah hada ka da na kirkin nan shi zai bayyana kirkinka amma in kana da gaskiya a sama wanda suka kewaye ka a ƙasa ba su da gaskiya to in ka sako gaskiyar kafin ta zo ƙasa ta lalace in kana son ai adalci in ka sako adalci kafin ya zo ƙasa Allah lalata shi in kudi ka sako kafin su zo ƙasa biliyan da za a sako da ƙasa kafin su je ƙasa sun koma miliyan 1 an cire miliyan 999 a sama saboda baka da mutanen kirki da su taimaki kirkinka da gaskiyarka shi yasa kaga addu'an da annaba suke Allah ka kewaye mu da mutanen kirki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son shugaba Aisha sai kewaye shi da mutanen kirki in za a yi kirkin su taimaka ayi in za a yi kuskure su taimaka a kauce kuskuren amma wanda zai hana ka yin kirki kuma ya sa ka kai kuskure kuma iya bai ka a rashin kirkin kuma iya bai ka akan kuskuren da kai to ya halaka ka saboda haka shi yasa addu'a annabawa rabbi wa alhiqni bis salihin ka sa mu haɗu da mutanen kirki mu aiki tare sannan annabi Musa alayhi salatu wassalam da yake mai wa'azi mai karantawa kuma zai je ma mutumin da yace shi Allah ne wa'azi yana buƙatar shiri sai yace rabbi shrah li sadri Allah ka yarwata kirjina domin na san amsar da zan bayar da amsar da za a bani yace wai sirli amrika saukaka mu amri wahalul uqdatan min lisani ka kwance kullin harshe na in yi magana a gane yafqahu qawli domin su fahimci magana ta haka nan annabi ayyub da ya shiga rashin lafiya sai yace ani masami ad-dur wa anta arhamur rahimin Allah cewa ya same ni amma na san kai mai jin kan masu jin kai ne bai fito da bukatar me yake so ba amma ya gaya wa Allah damuwarsa Allah ta'ala ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur sai muka amsa masa muka yaye masa damuwa da kifi ya hade annabi yunus Annabi Yunus kifi ya hade shi me yake sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah babu abu mota da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata a gare ka na cuci kaina waɗannan kalmomi uku la ilaha illa anta kun ga ya fara da tauhidi subhanaka yayi tasbihi inni kuntu minaz zalimin yayi istighfari to in ka hada tauhidi da istighfari da tasbihi a cikin wannan addu'a ta sa ya koya mana ana tawassali zuwa ga Allah da tauhidi shine la ilaha illallah da tasbihi subhanaka da kuma istighfari inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fastajabna lahu wa kashafna wa najaynahu minal gammi sai muka yaye masa annabi zakariya da ya rasa da sai ya daga hannu yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin Allah na san ko an tsufa in kaga dama zaka iya ba mutum da a lokacin da ya tsufa ya fidda rai kai zaka iya sa masa rai ya samu dan kuma sai gashi Allah ya amsa masa ya bashi da a cikin addu'ar annabawa akwai koyar da tauhidi akwai koyar da kankan da kai da zunubin da mutum ya aikata da kyautatawa Allah zato da kuma fakewa zuwa ga Allah muka koma addu'a annabi Yusuf yace rabbi kad ataitini min al-mulki wannan mulkin Allah gashi ka bani shi wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni fassarar mafarki fadira samawati wal ard kai ne makagin sammai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincina a nan duniya da kuma can lahira tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka karbi raina ina musulmi kuma ka shigar da ni cikin mutanen kirki wannan annabin Allah ne ya samu mulki amma bai takama da mulkin bai jiji da kai da mulkin ba yana cewa Allah mulkin da ka bani ka sanar da ni kaza 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 to ka sa in mutu musulmi kuma in riski da mutanen kirki annabi Dawud da annabi Sulaiman wannan ya samu kimiyyar kera karfe wannan ya samu kimiyyar sarrafa duniya da mulki amma dukan suna cewa rabbi auzini an ashkura ni'matak allati an'amta alai Allah ka ba mu dama mu gode wa ni'imar da kai mana wannan ni'ima da kai mana ta mulki da ta sarrafa karfe a mai da shi abinda ake so wannan ni'ima ce muna ma godiya annabi Shu'aib da aka tura shi wajen masu tauye mudu yace rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allah ka raba tsakani kai hukunci tsakani na da mutane na da gaskiya kai ne mafi alherin masu yanke hukunci ya nemi ai adalci ya nemi ai hukunci da gaskiya annabi Hud lokacin da mutanansa suka ki amsar da sakonsa yace inni tawakkaltu ala llahi rabbi wa rabbikum ni kam na dogara ga Allah mahallici na mahallicinku annabi Salih yace Allah yake fasbiru yace mutanansa ku yi hakuri hatta yakum Allah bainana sai Allah ya kunci tsakanin mu annabi Lut da yazo a zamanin da mutane suka lalace namiji na bin namiji mace na bin mace sai ya addu'a Allah tsare zuriyarsa daga wannan mummunan aiki yace rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun anta inde kana wannan addu'a a cikin sujjada kana wannan addu'a a cikin dare Allah ba zai sa ƴaƴanka su fada cikin wannan mummunan aniyar ba yadda annabi Lut Allah ya amsa masa a cikin zuriyarsa kar ba a samu wanda ya fada cikin wannan duk garin fayyi ake amma banda zuriyarsa saboda wannan addu'a da Allah ya tsare zuriyarsa ba a samu ko daya ya fada cikin wannan wato mummunan ɗabi'a ba haka annabi Salih haka nan sauran annaba annabi Isma'il yayi addu'a da shi da babansa suna gina Ka'aba suna cewa Allah ka amsa mana a cikin wannan mu yi hakuri irin na annabi Ayub mu yi tuba irin na annabi Adam mu yi tawakkuli irin na annabi Hud mu yi tabbatuwa irin na annabi Musa mu yi godiya irin ta annabi Dawud da annabi Sulaiman sannan kuma nemi karshe mai kyau kamar yadda annabi Yusuf ya nema Allah yadda ka amsa addu'an annabawa ka amsa addu'o'in mu Allah muna roƙonka a cikin wannan wata ka amsa addu'o'in mu ka yaye damuwar mu ka yaye bakin cikin mu Allah muna da bukatu da yawa mun kawo su gare ka mun yi tawassali da sunayenka masu girma da sifofinka madaukaka kamar yadda ka amsa annabawanka kuma Allah ka amsa mana yadda ka yaye annabawanka kuma Allah ka yaye mana Allah ka azurta mu da gaskiyan addu'a da kuma kyakkyawan koma zuwa gare ka Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahamarka da jin kanka da alkhairinka Allah ka lilbe mu da shi Allahumma ghafir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقوموا للصلاة كن يرحمني ويرحمكم الله.